って言って。だったわ。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساكم أبوديار مغا الله تعالى wadda ya kaddara rayuwarmu yau zuwa wuni na biyar cikin watan Rabi'ul Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wadda ya daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi zamu ci gaba da karatun mu da muke na mako mako a wannan masallaci mai albarka wanda aka sanya masa suna don tunawa da malam Kabir Ahmad Allah ya ji kan shi da rahama wannan kuma shi da zai zama darasin mu na 72 a cikin littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqazul Afham na Suleiman ibn Muhammad idan yan uwa ba su manta ba mun tsaya kan hadisi na 171 a nawa littafi a cikin kitabuz zaka yanzu kuma a kansa za mu tashi muna roƙon Allah ta'ala ya mana mawafaka wajen karantawa da fassarawa da faɗan abin da yake shine daidai ya kuma yi mana mawafaka wajen aiki da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya taimaka mana Suleiman ibn Muhammad al-Hamidi ya sanya cikin sharhin da yawa wannan littafi mai suna Iqazul Afham yake cewa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس زواد أو زود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه أنا رثي أجيوشي دقا ونسحابي بسنا أبو سعيد الخدري أنا مسسون shi ne ya kawo mana wannan hadisi Allah ya kara mishi yadda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laysa bima duna khamsi awaqin sadaqa wannan hadisi idan mun fahimce shi yana so ya gwada mana nisabi na zakka musamman ta mai amfanin gona da dabbobi da abin da ya kama da haka hadda kuɗi ma yana so ya gwada mana adadin kuɗi nawa mutum zai samu, kuma waɗannan kuɗi su shekara a hannunsa, in shekara ta kewayo ya yi musu zakka. Wannan yana daga cikin abin da hadisin zai karantar da mu. Shi sa ya ce, lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, laisa bima duna kamsi a waƙin sadaka, abin da bai kai ƙuƙiya biyar ba, babu sadaka a ciki. Duk abin da bai kai ƙuƙiya biyar ba, babu sadaka. Za mu zo mu ji menene ƙuƙiya. Sannan sai ya ce, wala bima duna kamsi zaudin sadaka, haka kuma dabbobi. Mu fara da wa'yanda suka fi su ne raƙuma. To duk garken da ba a samu ƙwaya biyar ba a ciki, to zakka ba ta zama wajibi a kansu. Wala fima duna kamsati ausiqin sadaka, haka kuma duk abin da bai kai ausiqi biyar ba, babu sadaka a ciki. To menene zawj, menene ukiya, menene uski? Wa'annan su ne abin da za mu ji. Daka malam ya fitar a cikin hadisi ya ce, ma'anil kalimat, sai ba mu ma'anonin kalmomi da suka zo cikin wannan hadisi. Sai ya fara da al'awaki, me ake nufi da ukiya ɗin nan? Ya ce, awaq ay jam'u ukiyatu. Eh, an ce da ya ce awaqin, ya ce jam'i ne na ukiya. Sai ya ce miqdarul ukiya, idan kana so ka san gwargwadon menene ukiya guda, shine 40 dirhaman, kina samu dirhami guda 40, shine ukiya daya. Zawj da ya ce shi ko me zawj? Yace ana rubuta zawd din nan bi fatahil zali, ana ana yi wa zal fataha wa sukunil wawi, ana yi wa waw din dauri, zawdin kenan. Yace ana cewa abin da yake ma baina salasati wal ashara, abin da yake tsakanin abu guda uku zuwa goma, shi ake kira zawd. Duk abin da bai ya wuce daya, biyu, ya kai uku zuwa goma, shi ake cewa zawj. Sannan sai ya ce ausiq, menene ausiq nan? Ya ce jam'u wusqin, shine jam'i ne na wusqi. Menene wusqi? Malam ya ce wal wusqu 60 sa'an, in an ce wusqi daya shine sa'i 60. Mun gane sa'i ko? Yawa, sa'i shi bai kai mudin nabi, a yahu mudin nabi, amma bai kai kwananmu da muke awo da shi girma ba. Idan za ka auna kwananmu, to ya fi sa'i. Don haka in ka auna kwananmu sai ka ɗan shafe samansa, ana samun fafafi haka a kai. To sa'i wusufi ɗaya daidai yake da sa'i 60. Sai aka ce duk abin da bai kai wusqi biyar ba, babu zakka a kai. Kenan sa'i nawa? Sa'i 300. Ina ba ta mun fahimta? Domin kowane wusqi ɗaya daidai yake da sa'i guda 60, sai kai 60 sau biyar zai baka 300. Ina ba ta mun fahimta? To kamar yanzu ka ce me amfanin gona da mutane suke nomawa, kamar gero, dawa, masara, shinkafa, alkama, aya da ire-iren waɗannan, duka waɗannan masu ƙwaya, su ake kira alhubu, masu ƙwayoyi. To sai an samu ƙuƙiya biyar, har wake duk sun shiga ciki. Da ba ta mun fahimta? Duk sun shiga. sai an samu ukiya biyar shine sai 300. To idan kana so zaka yi amfani da kwanan mu na awu, sai dai idan kai amfani da kwanan mu na awu zai rage ne, zai rage ne sabi da wata mun fahimta, saboda yafi awu yafi sa'i yawa. So sai dai in ka auna sai ka shafe, in ka auna sai ka shafe, ina fata mun fahimta. Inda kai haka sai kai amfani da kwanan awu. To in kuma za ka mai da shi kwanan awo, to sa'i 300 nan da aka faɗa, in kana son ka mai da shi buhuna shi ne sai ka yi mai, sai ka raba shi gida 40, 300 su 40 zai baka nawa, a raba gida 40 zai baka nawa, 7.5 zai baka, 7.5 wannan 7.5 ɗin su ne a madadin mai buhu. Ina wata fahimta. So in mutum ya noma amfanin gona irin waɗannan da muka lissafa da abin da ya shigo cikinsu, ya samu buhu 7.5, to ya samu nisabi, haƙƙin Allah a kansa ya zama wajibi yanzu. Ina wata fahimta. Da kashi yankwa ya kamata mu gane lallai wannan yana daga cikin abin da mala yake so, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya karantar da mu ta harcin sahabinsa mai suna Abu Sa'id al-Khudri. Duk da cewa ni almajiri ne, amma wannan hadisin zai sa in faɗo wata magana. Za ku ga wasu yanzu an kawo, wasu sun fito da awan cewa babu hadisi, cewa babu hadisi. To wanda ya ce babu hadisi ya ce babu tarihi, wanda ya ce babu tarihi babu annabi, babu Qur'ani. Saboda sai ka san waɗannan abubuwa. Yanzu wannan ya zauna da manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce kaza, wanda ya zo ya ce babu ƙarya ne. Kaga wannan abun dole mutum ka yi al'ajabi, ta yaya ya zo ya ce wai ƙarya ne babu su, har abin zai baka mamaki. Kuma zai wahala ka karanta abu ta yaya za ka san addini, tunda Alƙur'anin nan an saukarwa manzon Allah, manzon Allah nan kuma an ce masa ya yi bayani a mutane. To ina za mu samo bayanan annabi da yawa mutanen, shi ne tambayar da muke. Ina za mu samo bayanan annabi da yawa wa'annan mutane da suka zauna tare da shi. Kaga in ka ce babu hadisi ka ce babu wannan bayanin, ko a hankalci ya kamata mutum ya gane cewa wannan abun kawai yaudara ce, layi yaudara ce, ba wai wani abun nan bane, yaudara ce. Saboda a hankalci ma an kaba ka ɗauka za ka gane gaskiya ba haka bane. Balantana kuma ka koma nassosi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah inda suka ce babu su. Allah ya bamu dacewa, Allah ya tsaya da mu akan gaskiya. Mutum ya dinga addu'a cewa Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan gaskiya. Dalili annabi da mu ya ce in ƙarshen duniya ya zo, kaga waɗansu abubuwa guda biyar suna faruwa, sai ce alayka bi kasati nafsi, yan wannan lokaci ya zo ka je ka ji da kanka kai. To yanzu irin wannan lokacin ne kuwa ya ma zo. Dan daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce duk wani mai da'awa idan ya zo ya yi da'awa zai samu masu binsa. Kowace irin da'awa ce, in ya yi da'awa za su bi shi. Ƙarƙashin ayar da Allah yake cewa ya wallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum ko bima kuntum ta'malun. Ƙarƙashin wannan ayar Ibn Kathir ya kawo hadisi riwaya Abdullah ɗan Abbas ke cewa in kaga wasu abubuwa guda biyar suna faruwa to ka je ka ji da kanka. To daga ciki ya ce bayyanar duk wani mai da'awa kuma ya samu masu biyayya a gare shi. Kaga wannan zamanin mu kenan. Ya ce kuma za ga hawan muttaba, san zuciya da ake masa biyayya. Gashi nan muna gani. San zuciya wadda ake masa biyayya, duk wanda yana ciki kaga mutun yayi ya dora kansa akan wani abu wanda kai da gani ka san ƙarya ne san zuciya ne to da kai kwa wala mutun yayi kokari ya kiyaye rayuwarsa ya dinga kokari ko mutun ba zai gane addini ba in baya karatu ko baya zuwa gunda ake karatu ko baya tambaya dan ya san ya zai yi addini Allah ya karba Allah ka datar da mu daka yace wannan hadisi kamar da na faɗa yana so ya gwada mana ainihin me nisabi na ainihin dukiya wannan dukiya ta kuɗi ko dukiya ta amfanin gona ko dukiya ta dabbobi guda nawa zaka mallaka ya zama haƙƙin Allah ya zama wajibi a kanka shine Abu Sa'id al-Khudri yake karantar da mu sai ya faɗa yace manzon Allah yace duk abin da bai kai ukiya biyar ba ba a masa zakka duk abin da bai kai usuki biyar ba ba a masa zakka duk abin da bai kai ainihin me zaudi guda biyar ba ba a masa zakka haka ukiya cikin azurfa da zinare usuki cikin me amfanin gona zaud a cikin dabbobi haka wayannan kuma sune dukiyoyi da ake musu zakka da abin da ya rataye da su Allah ya datar da mu amma da yace alfawaidu fa'idodi da za a fitar a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko yace nisabul fiddati mun san menene nisabi na azurfa yace kamsu awaqin yace nisabin azurfa ukiya biyar ne abin da yake nufi da ukiya biyar dinnan shine dirhami 200 dan me yasa ai hadisin an gaya mana me ukiya daya guda 40 40 sau biyar nawa ne 200 to in ka samu dirhami 200 ya cika me nisabi nisabi ya hau kansa fala zakata fima aqalla min zalik babu zakka a dukiyar da bata kai in dai ta azurfa ce bata kai abin da ya kai dirhami 200 ba babu zakka a kai tabbata mun fahimta to wannan kuma sai ka zo kai me kibarsa da kudin kasar ku ko kaga dirhami 200 kuma a nawa zai fito duk da cewa yanzu ba amfani da dirhamin ko ana amfani da me da zinare zamu zo mu ji shi yace qalibul quddama yace babban malami ibnu quddama yace la tajibu fi ma duna mi'ati dirhamin yace zakka ba ta zama wajibi cikin abin da bai kai dirhami 200 ba yace kuma la na'lamu fi khilafin ba mu san wani sabani ba kan wani tsakanin malamai dan me yasa yace li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa babu sadaka cikin abin da bai kai uqiya biyar ba malai yace wal uqiyatu 40 dirhaman uqiya ɗaya kuma shine dirhami guda 40 fa idza balagat 200 dirhamin idan suka kai dirhami 200 fa fiha ne a cikin ta kamsatu darahim za a bada dirhami guda biyar la khilafa bain al ulama fi zalik bal yace anan ma babu sabani tsakanin malamai cikin wancananka malai yace wal wajibu fihi rubul ushri abinda yake wajibi in an samu dirhami 200 mutun zai ba da 1 bisa 4 na guda 40 shine rubul ushri rubi 1 bisa 4 na 10 zai bayar da wannan a cikin ainihin dirhami bi ghairi khilafin yace ba ta da wani sabani ba na biyu yace nisabu zahabi sannan mun fahimci menene nisabi na zinari wancan dirhami ne to me nisabi na zinari yace shi zinari nisabinsa in ya kai nauyi 20 misqalan ana cewa pounds ko abin da ake auna zinari da shi ana ce masa pounds da idan aka ɗora ya kai pound 20 to ya kai abin da za a yi masa zakka To idan kana so ka juya pound zuwa gram shine gram 80. Idan ka samu zinare nauyin sa ya kai gram 80 to za a yi masa zakka. Da ba ta mun fahimta. Haka in ka je wuraren da suke harkan zinare ba a saiwa a daga maka daga zinare haka ce kaza ko zobe ne sai da ce a daura shi akan scale sai a ga nauyin sa sai a ce to kowanne gram naira kaza ake sayarwa sai in ya kai gram 10 sai a ce to misali a ce kowanne gram daya 20,000 ne to sai aka auna shi yayi gram 10 nawa kenan kaga 200,000 kenan dan haka ake sayar da shi nauyi ake aunawa shi zinare to dan haka sai mallan yace idan dirhaminka ko zinaranka ya kai zinare da kake da shi ya kai nauyin gram 80 to zakka ta hau kansa na fatan bayyana mallan yace qala fi hashiyatu ruud ya zo a cikin littafi mai suna hashiyatu ruud yace yajibu fi dhahabi idza balaga 20 mithqalan bittifaqi yace zakka tana zama wajibi akan zinare idan ya kai pounds 20 shine me wannan kuma yace bittifaqi al-a'immat al-arba'a wanda dukkan malamin nan guda hudu sun hadu a kai babu kokonto a ciki al-a'immatul arba'a sune wa Imam Malik Imam Ahmad ibn Hanbal Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da kuma wa Abu Hanifa Nu'man bin Sabit wayannan mutum hudu sun yi ittifaki akan cewa lalle haka ne yace miqdaruz zakat gurgurdan abinda za a fitar na zakka rubul ushri za a fitar da 1/4 na 10 shine idan aka baka ko nawa ne sai ka raba gida 40 sai ka dauki kashi daya shine rubul ushri wannan sai zama shine zakkar wannan ainihin me abin amfani din malai sake kawo magana daga ibnu quddama yake cewa qala ibnu quddama rahmatullahi alayhi la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilm fi anna az-zakata adh-dhahabi wal-fiddati rubul ushri yace ba mu samu wani sabani ba a tsakanin malamai cewa lalle zakka wanda ake fitarwa ta zinare ko ta azurfa shine rubul ushri yace babu sabani a tsakanin malamai to abu na uku fa'ida ta uku da zamu fitar shine yace kayfiyatu zakka ya ake fitar da zakka din ya kayfiyar ta yake mallan yace idza balaga zahab idan zinaren mutun ya kai 80 gram ya kai gram 80 fa innana nuzakkihi yace lalle mu za mu fitar masa da zakka idan ya kai gram 80 to za a fitar masa da zakka ko miqdaruha gurgurdan abin da za a fitar kuma na zakka rubul ushri shine 1/40 ina wata mabayinta don zai fi mana sauki ba faɗa haka ko 1/40 abin da ake nufi za ka tara dukiyanka kasa ta gida 40 sai ka ɗauki kashi ɗaya shine haƙƙi na Allah ta'ala kashi 39 na mai dukiya ne sai a bashi wannan guda ɗayan shine haƙƙin Allah da za a fitar yace wannan shine sai za ka yana al-mahal yake zama kuma ainihin me na ado ne ko na me shi kuma ana fitarwa kamar da ya faɗa mallan yace abu na hudu wanda za mu fitar cikin fa'idodi yace muna fahimta a cikin wannan hadisi wujubiz zakati fil fiddati akwai wajibcin yin zakka a azurfa wa kadhalika adh-dhahab haka kuma adinare wa hadha bil ijma' mallan yace wannan dukkan malamai sun faɗo akai babu wanda yake shakka ko yake kokonto cewa me ana fitar da zakka a zinare ana fitar da zakka a me a azurfa wa'annan kuma sune asalin kuɗi to idan wata ƙasa kuma ta zo ta kirkiro wani kuɗi wanda zai tsaya a madadin su to shi kuma sai a zo a duba nawa ne a canji idan canjin sa ya kai wannan miqdarin sai a masa kuɗi a fitar da kuɗin da ya kamata dan me yasa mallan suka ce zakkan nan wajibi ce ce qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah ya kare mu. Malam ce dalilin da yasa zakka ta zama wajibi saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba lalle wa'anda suke taskance zinare wal fiddata da azrfa wala yunfikuna ba sa fitar da zinare da azrfan nan su ciyar da wannan dukiya din fi sabilillahi don Allah mana ba sa yin zakka kenan ba sa fitar da zakka ta dukiyar su. Allah ya ce fabashshirhum bi'adhabin alim to kai musu albishir da azaba mai radadi kai an kaman ka ce an tambaya Ubangiji yaushe wannan azaba za ta same su sai ya ce yawma yuhma 'alaiha ranan da za a dinga musu ainihin mai lalas akan wannan wuta din akan wannan dukiya din dinari jahannama a cikin wutan jahannama fatukwa biha jibabuhum sai a dinga musu lalas a ainihin mai gefen su nan jam gefen su sai a maida hadisi manzon Allah yace wanda ya tara dukiya baya mata zakka za a tara dukiyar gaba daya sai a maida ita kaman sahaif kaman takaddu na karfe ko na dalma sai sai sun yi an sa su a wuta sun yi ja sai a dauko a dinga dora mutum a nan gefen sa a dinga dora masa a bayan sa dinga dora masa a fuskar sa ana masa wannan masifa ta azaba kuma ana ce masa hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kanku fadhuqu ma kuntum taknizun daka ku dandane abin da kuka taskance daka in Allah ya baka dukiya to kai ta roƙon Allah ta'ala ya baka iko wajen sarrafa dukiyar bisa yadda Allah yake so bisa yadda Allah yace ga yadda yake so ka gudanar da dukiya shi sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha gaban kowa dan me yasa saboda su in sun samu dukiya sai su je sun tambaye annabi ya za su yi da ita ba haka za su hukunci ba za su je su tambaye manzon Allah kamar yadda Qur'ani ya mana ishara sahabbai sun samu dukiya suka zo suka ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna Allah ya ba su dukiya suka zo suka tambaya yaya za mu kashe dukiyar nan sai Allah ya ce qul ma anfaqtum ka ce musu duk abin da kuka ciyar falil walidaini ku biyo iyayenku wal yatama wal aqrabin ko da yan uwa da marayu da makusata da waye duka Allah ya bayyana musu. Allah ya ce ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi to ku sani Allah yana sane da wannan abin ba wani abin da za ku yi wanda Allah bai san shi ba dan haka in Allah ya baka dukiya kai ta roƙon Allah ya baka ikon akan dukiya din. Malai ƙara kawo hadisi ce qala sallallahu alaihi wa sallam bi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ma min sahibi zahabi babu wani mutum ma abocin zinare wala fiddatin ko azrfa la yuaddi minha haqqaha wanda bai cire haƙƙin wannan dukiya a cikin dukiyar tasa illa idza kana yawm alqiyama face idan ranar alqiyama ta yi sufihat lahu safa'iha sai a narkar da dukiyar nan sai a maida su takaddu na wuta sai a maida su takaddu na wuta fa huma 'alaiha sai a dinga musu ainihin gasa su da ita dinari jahannama cikin wutan jahannama manzo Allah ya ce fatukwa biha jambo sai a dinga kona gefansa wa jafhatahu da goshinsa wa zaharahu da gadan bayansa Allah ya ce kullama baridat du lokacin da wannan dalma ta dukiya ta yi sanyi uidat sai a sake maida ita cikin wuta ta sake zafi ta zo a cigaba da dora mutum alaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana a ranar da gwargwadon yini a wannan ranar ya kai misalin shekara 50,000 hatta yi qudallahu bayna ibad, haka za a yi ta musu musifa na uquban nan har Allah ya hukunci a tsakanin bayinsa gobe alkiyama. Hadal hadis rawahu Muslim. Da aka kuga wannan, sannan na biyu ko na hudu, fa'ida ta hudu yace wujubi zakatul ibli. Cikin hadisin muna saki tsinkayewa cewa akwai wajibcin fitar da zakka a raquma. Duk wanda Allah ya bashi dukiya ta raquma to dole zai mata zakka. Yace mithlul ibli, da kuma abin da ya kama da raqumi, bahimatul an'am, sune dabbobi na ni'ima, kal bakari wal ganami, kaman shanu da awaki da tumaki, suma wajibi ne a yi musu zakka. Wanda duk Allah ya bashi saniya ko ya bashi awaki ko ya bashi tumaki suka kai gwargwadon da ake musu zakka, wajibi ne sai ya musu zakka. Malai yace li hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wannan ko saboda hadisin Abu Huraira, Allah ya kare da gare shi, ke manzon Allah mai tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi, yace ma min sahibi iblin wala bakarin wala ganamin, babu wani mutum ma abocin raquma ko shanu ko tumaki da awaki, la yuaddi zakataha, wadda bai fitar da zakka a cikin waɗannan dabbobi, illa ja'at yawmal qiyamah, ba ce waɗannan dabbobin sun zo gobe al-qiyama, azam ma kana, Allah zai girmama su sama da duniyar da kake tunani, za su zama manya manya. Allah zai maida ba muna ganin girman raqumi ba, to za a girmamar da shi sama da yadda kake tsammani, haka rago, haka akuya, haka tinkiya. Allah zai sa su girma wa asmana, kuma za a yi sa su zama masu kitse, masu nauyi, da dahu sai su dinga taka mutum bi koroniya, wasu dinga sukansa da kaho, wasu dinga taka shi da kofatansu. A wani ruwaya yace za su dinga cewa mai ana maluka ana kanzuka, wanda dukiyarka mu ne taskarka, wanda taska da ka ɓoye mutum duk wanda yake da kuɗi baya yi, to haka dabbobi za su mata. Yace bishar ko yusharadu fi zakatil bahimatil an'am, amma malai yace an sanya sharadi wajen fitar da zakka ta dabbobi, an ta kuna sa'ima, ya zama dabba ce da ake fita kiwo da ita, dabba don fahimta, dabba ce wadda ake fita kiwo da ita, ko kuma a mafi yawancin shekara ana fita kiwo da su, ko da za ka killace su a guda ɗaya, amma dai a shekara za ka fita da su kamar wata bakwai ko wata shida da rabi ko wata takwas, ana ta kiwonsu, irin waɗannan dabbobi su ma ana musu zakka. Amma dabba da ka killace ta kenan, idan za mu ɗauki magana wannan hadisi, kun ga su ba zakka kenan, wanda ka cirke su kake ci da su kake musu komi, na ba dan bayyana. Yawa, da ya ce sharadi, an yi sharadin cewa sai dabba wadda ake zuwa kiwo da ita, wadda kuma a mafi yawancin shekara ana ɗaukar lokaci mai yawa wajen fita da ita. Allah ya datar da mu. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yace fi kulli sa'imati iblin fi 40 bint labun, yace cikin kowace ainihin garke na raquma idan sun kai guda 40, to za a bada bintu labunin yar mai shayarwa, dawa don bayanta mana abin da ake nufi da bintu labunin, ba za mu faɗi shekara ba za mu zo, amma don mu gane shine idan raquma ta haihu ai za ta ta renan wannan ɗin ko aƙalla sai ta yi shekara ko sama da shekara kafin a yaye. Idan saniya ta haihu wata nawa take ta yaye ko shekara nawa? Oga eh kamanta oga
wanda ya kiwon sani yake tsawiya kaga wanda bai ba mai sani ba ko yawa to misali a ce sai ta yi shekara biyu kafin ta sake bunsuru ka san dabbobi ba sa bunsuru sai sun yaye ƴaƴansu ina ba tambayinta saboda in sun yaye so shikenan sai su sake yin bunsuru amma in suna shayarwa ba su cika yin bunsuru ba akan samu ɗaiɗaiku su yi amma ba sa yi da yawa ba su yawan su ba sa yi to sai sun yaye to dabbar da aka yaye ta bayan an yaye ta uwarta ta aihu bayan ta aihu tana shayarwa to wannan ƴaƴan ita ake kira bintu labuni musamman a kiwon raƙumi ita ake kira bintu labuni ƴar mai shayarwa an yaye ta kuma tana da ƙanwa ƙanwar kuma tana shan nono to ita ake kira bintu labuni idan kana da raƙumi guda 40 zaka ba da bintu labuni na ba tan fahimta Allah ya datar da mu wannan hadisi rawahu Abu Dawud to amma malam ya bayar yace anna nisabul ibli yabda'u min khamsin yace nisabi na raƙumi yana farawa daga guda 5 ne fa ma fauka da abin da ya sama da 5 dan haka yace fala zakata fi aqall min khamsin babu zakka a raƙumin da ba su kai guda 5 ba daga da raƙuma guda 4 babu zakka akai ko guda 3 babu zakka akai amma in sun kai guda 5 zaka bada zakka to sai malai mana wani jadawali yace daga guda 5 zuwa guda 9 zaka bada akuya guda 1 wanda ba ce akuya kawai aka ci raƙumi guda 5 zuwa raƙuma 9 zaka bada akuya guda 1 in sun kai 10 zuwa 14 zaka bada awaki guda 2 kana da raƙumi sun kai 14 daga ƙwaya 10 zuwa 14 zaka bada awaki guda 2 in sun kai 15 zuwa 19 zaka bada awaki guda 3 ina fata mun fahimta daga 19 zuwa nawa 20 zuwa 24 su kuma zaka bada mai awaki guda 4 to daga lokacin da suka dora daga guda 24 yanzu sai suka koma 25 har zuwa 35 zaka bada bintu makhad ita kuma wannan ita ce ƴar mai naƙuda an yaye ta ga kuma uwarta tana kan gwiwa za ta aihu in an zo fitar da zakka irin wannan ake bayarwa a zakkar raƙumi in sun kai 25 har zuwa 35 ina ba ta fahimta za ka ba da mai bintu makhadin ƴar mai naƙuda da kashi ya kamata ku fahimci wannan yana da kyau sannan daga nan daga 36 har zuwa 45 shine za ka ba da wancan da muka faɗa bintu labun ƴar mai shayarwa ga an haife ta an yaye ta uwarta ta sake ciki ta aihu uwar tana shayarwa sai a kamo ta sai a ba da ita idan raƙuma sun kai 36 zuwa 45 ina fatan fahimta to daga 46 zuwa raƙuma guda 60 nan kuma kana ba da wata raƙuma wadda ake kiranta hikka ita ce 'yar shekara 4 ko ta shiga shekara ta 5 ita ake kira hikka kana da raƙumanka sun kai guda 46 zuwa 60 wannan raƙumar za ka ɗauka wadda ta kai shekara ta cika shekara 4 ta shiga shekara ta 5 ita ake kira hikkatu to sai ka ba da ita daga 61 har zuwa 76 nan kuma ana ba da jaza'a ana ce mata girtirna 'yar shekara 5 zuwa nawa abin da ya sama ita kuma to idan suka wuce wannan daga 76 har zuwa guda 90 nan kuma za ka ba da binta
labuni, binta labuni, ya ya guda biyu mata wadda wasu take shayarwa, wasu ta aihu sa zabo irin su guda biyu sai a bayar dan raqumi 76 zuwa 90, to irin wannan za a bayar daga 91 har zuwa 120, nan kuma za a bada hikkata ne hikkoki guda biyu ɗan shekara huɗu ko sun shiga shekara ta biyar. Sai mala ya ce wa ala hadhihi almaqadir, ya ce a bisa wannan tsarin ne za ka tafiyar da bada zakarka, kuma bada 120 ya ce fi kulli 50 hikkat, idan kuma suka wuce guda 120 to cikin kowanne guda 50 sai ka bada hikka guda ɗaya, in ka kirga guda 50 sai ka waro hikka guda ɗaya sai ka ba, in ka kirga 50 sai ka waro hikka guda ɗaya sai ka bayar. Ina fatan wa fi kulli 40, in kuma guda 40 zaka cire shi kuma zaka bada mai bintu labonin yar mai shayarwa, in zaka bada guda 50 zaka kidaya 50 zaka bada hikka, in zaka kidaya guda 40 zaka bada bintu labonin, haka zaka tafiyar da su har zuwa 130. Yace fiha hikkatun wahida wa binta labonin, idan sun kai 130 kuma to za ka ba da hikka guda ɗaya da kuma ‘ya’yan masu shayarwa guda biyu, za ka ba da raƙuma guda uku kenan in sun kai guda 130, amma ɗaya hikka guda biyu kuma ‘ya’yan masu shayarwa, kun ga yadda ake jona su kenan. Su kuma haka daga 130 har zuwa 150 su kuma za ka ba da fiha salasu hikai, nan kuma za ka ba da hikko'i guda uku in su kai guda 150, ka da raƙuma guda 150 sai ka zaɓo mai raƙuma ko ‘yan matan raƙuma guda masu shekara biyar guda uku sai ka bayar. Da batun fahimtar yawa bintu labonin iya umsa al-iblin, yace in an ce bintu labonin yace mace ce kuma tammat laha sanatani, ita ta cika shekara biyu, kaje an ce bintu labonin bana nufin ‘yan raƙuma da ta cika shekara biyu daidai, ita ake kira bintu labonin. Wa summiyar bizalika, an sa mata wannan suna li'anna ummaha, domin gyatimarta ko uwarta kada waladat a lokacin ta aihu, kun ga kenan akan samu mai tazara a shekara ɗaya ake yayewa kenan, za ta yi shayarwa shekara ɗaya sai ta yaye, idan ta yaye kuma za ta yi goyon ciki shekara ɗaya sai ta aihu. Da batun fahimta raƙumi dama yana wata 12 ko in ya ɗauki ciki, to in raƙuma ta ɗauki ciki cikin yana yin wata 12, haka saniya. Mun taɓa zuwa wani excursion a Nafri, akwai wani center a Zaria ana kiran wurin National Veterinary YY, su doctor mun musu doctor Yusuf ne, muka je muka samu sai aka fito da shanu, ‘yan matan shanu ana kiran su haifa da Turanci, sai nake tambayan shi professor ɗin, nace masa prof ya na ga du matan shanunku a nan suna aihuwa da damuna, sai ce ai tsarawa muke, yace saboda wahalar kiwo muke tsarawa ba sanar da za ta aihu in ba da damuna ba, nace to ya kuke yin wannan tsari, yace idan shekara ta yi matan shanu suka aihu du mazashin shanun ɗaure su ake, du mazashin shanun za a ɗaure su, ba za a bar su shigo cikin garken shanu mata ba sai a watan tara, a watan tara in sun shigo September kenan ko, yace za su yi sati ko 6 ne a ciki September har zuwa October su cinye, to wannan lokacin iya mazan da ake so su bi shanun su za a sake sai su yawa cikin su, shikenan ana hada November sai a sake ebe mazan shanun, to za su aifu a July ne lokacin an yi damuna ruwan sama ya so ciyawa ta bu, don haka ba za su sha wahalar kiwo ba. Aga ilimin gina.
to mu kan kawai sai a bar su su tada dare eh ka zo ta aihu lokacin da baka da ciyawa eh kuma gashi in ka je waran dole ka tausaya wa Najeriya mala na friko za ta iya rike Najeriya Allah da gaske iya na fri amma saboda kasar Allah ya jarabe mu shugabanni ba hankalin su kasa da ƴan kasa ba sai kai kuka an ka je waran kaje ka ga wani wuri da ake nayi madara egot da sauransu an tsara shi gashi ana iya ayi upgrading saniya ta iya bada lita 20 ko kullun nan uno lita 20 wallahi kaga hantsar saniya ya kai haka fadi wannan white planning mu shanun mun nan fararen nan nan su ake zuwa aje ayi musu wani dabaru sai kaga ta koma hantsar ta sai ya kai haka fadi wallahi muna da masana amma kasar ba shugabanni da za su sa al'amura su kyautata bidda keji sai kai kuka an ka gani wallahi Allah ya shirye da mu ko yawa Allah ka gyara zukatan mu saboda abun sai ka zo kana fada zai ga da ke da shugaban da talakan rufu zan iri daya miki ba za ka gane ba sai an biyo mutum wata dama eh Allah ka gyara zukatan mu mutum ba zai gane haka ba sai ya dan samu wata dama sai kare na shi ka ce ah wane ya haka yayi kuma sai a hankali Allah ka shirye da o mala ya fassara mana wa'anda yace to shike ita ce haka ana kiranta saboda ƴan uwarta ta aiko data zati labanin ana kiranta fa asfa zati labanin sai bayan umanta ta aiko sai ta waye gare ma abociyen nono galiban mafi yawancin lokaci idan la kuma ta aiko to za ka ga kuma hantsar ta ya sauka akwai nono daga sai ake kiranta ne bintu labuna saboda idan tana shan wannan nono tana rayuwa akai akan nonon take rayuwa sai ce bintu makad ai in an ce bintu makad da yace unsa ilal ibli ita ma mace ce a cikin raquma walaha sanatun wahida ita kuma shekarar ta guda bintu makad shekarar ta guda tsakanin bata cike shekara biyu ba wasumiyat bi zalika an ambace da hakali annal galibat saboda mafi rinjaye lokaci anna ummuha hamil cewa mahaifiyarta tana dauke da ciki ne mafi yawancin lokaci bata kai lokacin da za ta sauke cikin ba daka tana dauke da cikin kanwarta daka ake kiranta bintu makhad sai hikkatun yace unsa yace hikka yace unsa laha salasu sanawati dana ci shekara biyar ko ai hudu ta shiga biyar ko a mala yace tana da shekara uku ne summiyar bizalika yace an ambace ta da hikka me li'annaha istahaqqat ay turqa alfalu domin a lokacin ta cancanci karo ya bita da wata mafinta karar raqumi ta kai matsayin da raqumi zai iya binta dan ta yi ciki haka yan raquma takan fara barbara ne in ta kai shekara uku da wata mafinta da aka budurwar raquma ta ke kira mai hikkatu shekara uku mata shiga shekara na hudu ko da haka ake ambatan da haka jaza ita ma yace unsa ibnu ita ma jaza'an nan ta mace ce amma ita ta cika shekara hudu daidai ita ke kira jaza'a tirtirna kenan sannan yace to ina ga lokacin mu yayi ko binti nawa muke da shi na'am sha biyu okay to ai muna da tsawon lokaci sai albakaru ana mun hada da ainihin raquma yanzu kuma an dawo kan shanu guda nawa mutum zai samu ya fara fitar da zakka mala yace yabda'u nisabin shanu yana farawa min 30 daga guda 30 idan mutum ya mallaki shanu guda 30 to daga lokacin ne ya mallaki nisabi qala ibn qudama yace la zakata fi ma duna 30 min albaqari babu zakka cikin abin da bai kai guda 30 ba a cikin shanu wa huwa qaulul jumhurul ulama yace wannan ita ce magana ta mafi yawan malamai duk malamai sun tafi akan haka ce an mu'adhin
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى يمن أجد كما أذو أن جبل تلل أنه متعاد أمن الله سبحانه أغريشي يا أيكيش زوا قصر يمن فأمره سيء مرتش أن يأخذ من كل 30 بقرة متبيئا cewa duk an aka samu shanu guda 30 to ya karbi tabi'a dan mebi dan maraki wanda yake bin uwarsa ina ba don bayanta yana bin uwarsa to shi za a karba au tabi'atin ko kuma yar mebi wanda take bin uwarta wa min kulli 40 musinna in kuma sun kai guda 40 to sai a karbi musinna zamu zo mu ji wa'annan menene ainihin musinna din bale yace wa haka za fi kulli 30 tabi'a wa fi kulli 40 musinna yace idan mutun ya samu shanu guda 30 to zai biya zai bada zakka tabi wanda yake dan mebi ko yar mebi in ko mutun ya da shanu guda 40 zai bada musinna yace tabi'ata ne in sun kai guda 60 zai bada ƴaƴan masu bi guda 2 namiji ko mace haka kuma in sun kai 70 zai bada tabi'a guda 1 da musinna guda 1 in sun kai guda 80 zai bada musinna guda 2 yace at-tabi'u malahu sanatun wahida eh an ce dan maraki mai bi shine dan maraki ko ƴar maraka da ta cika shekara guda dindi ita ake kira da tabi'a ko tabi'u na fatan fahimta haka dan marakin da ya cika shekara ko yar marakar da ta cika shekara idan mutum ya mallaki shanu guda 30 to ita za a fitar a matsayin zakka in shanunsa sun kai guda 40 to shi kuma zai fitar da mai musinna ita kuma musinna ita ce ta mace wanda ta cika shekara 2 cikakken shekaru 2 ta ke kira musinna to ita ma zai bayar ta ita idan sun kai guda 40 in sun kai 60 sai bada ƴaƴan maruka guda 2 ko dai mata ko maza wanda suka cika shekara guda guda su zai bayar saboda haka ashe mutum wannan shine zakkar kenan haka zai ta dorawa kuma kai sai malai yace alganamu awaki da tumaki su ko wafa mai zakkar su mala yace ajma'al ulama'u ala anna awwalu nisabil ganami 40 albay gaba ɗaya sun haduwa kan cewa farkon nisabi akan awaki da tumaki shine su kai guda 40 guda 40 din nan zaka bada akuya guda ɗaya har zuwa guda 120 zaka bada akuya guda ɗaya daga 120 har zuwa guda 200 mutum zai bada akuya guda 2 daga guda 201 har zuwa 399 mutum zai bada awaki guda 3 daga 400 har zuwa 499 mutum zai bada awaki guda 4 aga awaki nasu zakkan da sauki ko kaga sai mutum ya tara kaman guda 1000 ya fitar da guda 10 kaza al'amarin addini su ne da shi amma sai ga yana gagarar mutane kuma yace wa haka za fi kulli mi'atu shat yace dan haka kowanne guda 100 sai ka bada akuya guda 1 kowanne awaki 100 sai ka bada akuya 1 lakin sai dai yace la budda an takuna sa'imatu babu makawa sai ta zama dabba da ake kiwonta wai lati tar'a aksar alhaul ita ce dabba da take kiwo mafi yawancin a mafi rinjayen lokaci a shekara kama sabaka kaman yadda magana ta gabata bale ce min fawaid alhadith ina daga cikin fa'idar da zamu samu cikin wancan hadisi wajibul zakati fil hububi wasimar akwai wajibcin zakka a amfanin gona alhubub qayoyi wasimar da ƴaƴan itatuwa duka hadisin yana karantar da mu cewa ana ba da zakka ta amfanin gona amfanin gonan nan anan an yi categorizing nasu gida 2
akwai masu mai masu tsaba, akwai kuma na ƴaƴan itatuwa. Daka saboda lokacin na ga sai mu tsaya nan ko dan Allah ya kiyaye mu wani sati muna da rai sai mu dora akai mu ji bedele fa'ida ta gaba da yace wajibcin zakata amfanin gona abin da ya shafi tsaba da kuma abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa yace wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma yace wajibi ne a littafin Allah a sunnonin manzon Allah haka a ijma'in malamai ma sun tafi akan cewa wajibi ne sai mu tashi akan nan ko yawa alaikum salam dattijo
na'am
Eh mana mallam yace saboda zamani ya kawo ci gaba akan yi gidan gona akan killace dabbobin kuma akan yi musu me gurin da za a shuka ciyawa to yanzu wannan yayi daidai da cewa kamar dabbobin da ake kiwon su eh haka ne ai ba gude suke cin abincin ba da haka suna da gun kwana kuma ana sunce su su tafi kiwo su ina suna kiwo ko da a cikin fence ne a yanzu sun zaune masu kiwo ne ko saboda haka wannan kiwo shine sharadin an ba su suna zagayawa to da haka yanzu zakata zama wajibi a kansu wallahu ta'ala a'lam na'am a kiwon baro ba ce baka da shi ba ustaz ba musamman na'am me a sai ka samu musu abinci mana in dai kana ba su abinci da ruwa ba inda za su ya ji sun ciwo hakkin wani za ta tambaye shi ustaz wacce ga haƙi ne in sun je sun ciwo hakkin wani a wani ka misali wani ya aje geransa sun zo sun cinye kaga kuma an ce tsare su ya ba su abinci ya ba su ruwa bai ba su ba dole zai biya gobe alkiyama na? Na me? To shi kenan Allahumma atina fi man atayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wa asrif anna sharra ma qadayt فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعطيت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا توصلي دون أحبابنا رقمك يا الله مساء من شاتك وانا كساتام كثونا الدم لا فيها لا كامنا الزمن لا فيها دعي أرضك يا تشين الأمة wuraren da suke fama da fitintunu Allah ka yaye musu wanda suke zaune cikin aminci Allah ka kara musu aminci abubuwan da suka zo suke damun mu Allah ka mana maganin su abubuwan da suke masu sauki Allah ka kara sauƙaƙa mana su Allah muna roƙonka ƴaƴan mu ka shiryar da su ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka tabbatar da digadigan mu akan gaskiya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu iko riko da ita ka nuna mana bata ne ka ne sun ta mu da shi Allah dukkan abin da zai zama damuwa a kanmu ko a kasar mu ko a jihar mu ko a yankunan mu Allah ka kauda mu da wannan al'amari Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wala saki tawassuli muna roƙonka ya Allah ya ƙumu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka kara musu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu je maka biyayya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi amin dattijo